كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya saki hada mu cikin wannan masallaci mai albarka a wannan yini na 14 ga watan Ramadan hijira 1438. muna miƙa salati da sallama tare da sallamewa ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa har zuwa ranar ƙiyama. Bayan haka, bayan gaisuwa irin ta addinin Musulunci, insha Allah za mu ci gaba da wannan karatu na tafsirin Alƙur'ani mai girma, wanda kamar yadda aka sani jiya muka soma wato bayanin suratul Ahqaf. Wannan suran nan dai wanda muka yi bayanin cewa sura ce da take tabbatar da wato saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma sura ce da take ƙara kafa hujjoji da dalilai akan gaskiyar Alƙur'ani mai girma da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda muka ji jiya, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin cewa shi ya saukar da wannan littafi wato Alƙur'ani daga gare shi, wanda shi Allah ta'ala ya siffantu da buwaya da hikima. Saboda haka, a bisa waɗannan siffofi, Allah subhanahu wa ta'ala bai ƙyale bayansa haka kurum ba tare da ya saukar musu da abin da za su shiryu da shi ba. Saboda haka, saukar da wannan littafi na Alƙur'ani mai girma, wannan wata hikima ce daga cikin hikimomin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan halitta. Kuma ba mu labari cewa lallai wato halittar sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu shi ya halice su, kuma ya halice su da manufa, wanda wannan manufar ita ce tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka, Allah ta'ala bai yi halitta sakaka haka kawai ba, ba tare da wata manufa ba, a'a, amma ya yi halitta domin ya tabbatar da gaskiya. Ya ce wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. To daga nan kuma sai ya koma kafa, wato sai ya koma bayani dangane da halin da kafirai suke ciki na bijirewa ainihin wannan littafi da aka saukar musu domin su shiryu da shi, wato Alƙur'ani mai girma. Ya bayyana halinsu cewa wannan Alƙur'ani da aka saukar da shi domin a yi wa mutane gargaɗi da shi, kafirai sun bijire daga gare shi, kuma ya kafa hujjoji a kan wato abinda suke bautata masa saɓanin Allah. Ya nuna musu cewa waɗannan abubuwa ba su da wani kaso a cikin halittar ƙasa ko a cikin halittar sama, wato ya nuna musu cewa ba su yi tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin halittar su ba. Yace aruni madha khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawat. Daga nan ya sake bayyana cewa lallai waɗannan kafirai suna cikin bata, bata kuma bayyananniya, bal ma babu wanda ya fi su bata, saboda suna kiran, suna roƙon abinda ba zai karba musu ba har ranar tashin kiyama. Alhalin kuma waɗannan abubuwan da ake kiran su ga falallu ne, masu shagaltuwa ne daga wato kiran su. To duka waɗannan ayoyi ne da muka riga muka yi bayani a kansu a karatun mu na jiya. To yau insha Allah za mu tashi daga kan aya ta tara, wato kamar yadda aka karanta mana faɗan Allah subhanahu wa ta'ala, qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. Ita wannan aya, aya ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake karfafa, wato yake kara tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin sakon da yazo da shi, gaskiyar wato sakonsa, kuma ya kafa hujja da cewa shi wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba shi ne farkon manzanni ba, ba shi ne farkon annabawa ba, annabawa sun gabace shi kuma sun yi wa al'ummomin su gargadi. Saboda haka ta yaya wato aikowarsa zai zama abin mamaki akan waɗannan kafirai da ba su yi imani da shi ba, alhalin kuma ba shi ne farau ba. Saboda haka ya kafa wannan hujja akan kafirai da cewa qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli, kace musu ya manzon Allah, ma kuntu bid'an min ar-rusuli, ban kasance farau ba daga manzanni, daga annabawa da Allah ta'ala ya aiko su, ana ba ni ne farkon su ba, ba ni ne farkon manzo da ya taba zuwa wannan duniya ba, ba ni ne farkon wanda aka aiko ni zuwa wannan duniya ba, annabawa da manzanni sun gabace ni da dama, bal ni ne ma cikamakin su, ni ne karshen su. Saboda haka ta yaya za a yi al'amari na ko kuma manzanci na da annabci na ya zama abin mamaki a gare ku, har wato suke kuke korewa cewa wato ni ba manzo bane, ni ba annabi bane, alhalin ni ba farau bane. Wato wannan lafazi bid'an, idan aka ce bid'an wato farkon al'amari ko kuma abinda aka fara shi shine bid'a, shi yasa ake cewa duk wani abinda wato ba a same shi a cikin addini ba, ma'ana alqur'ani bai zo da shi ba, hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su zo da shi ba, wannan al'amari ana ce masa bid'a, wato farau, abinda aka fara shi, abinda aka kirkiro shi, aka kago shi. To shine Allah ta'ala yayi amfani da wannan lafazi a wannan ayar, yace ni ba farau bane daga cikin manzanni, manzanni sun gabace ni, kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labari cewa akwai manzanni da annabawa da aka aiko su kafin annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. A wata ayar yana cewa wala qad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya, haƙiƙa mun aiko manzanni min qablika, a gabaninka, wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya, kuma muka sanya musu mata da zuriya. Saboda haka akwai annabawa da manzanni, kuma Allah ta'ala ya ambata mana waɗansu, wato sunayen waɗansu daga cikin waɗannan annabawa da manzanni. Yace inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wa isa wa ayyuba wa yunus wa yusuf wa musa wa yunus wa haruna wa sulaiman wa atayna dauda zabura. kun ga wannan ayar Allah ta'ala ya ambaci annabawa da manzanni da sunayensu kuma ya bayyana cewa shi ya aiko waɗannan annabawa da manzanni yace mun yi wahayi zuwa gare ka ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga wato Nuhu da annabawa a gabaninsa ko kuma daga bayansa annabawa daga bayansa wa nabiyina min ba'di sai cewa wahayna ila Ibrahim muka yi wahayi zuwa ga Ibrahim da Isma'ila da Ishaqa da Yaquba da Lasbati da Isa da Ayyuba da Yunusa wa da Haruna da Sulaiman duka waɗannan annabawa da manzanni ne wanda suka gabaci manzanmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma waɗannan annabawa an aiko su da littattafai zuwa ga al'ummomin su kuma sun yi gargadi irin wanda ni nake yi dinnan saboda haka taya za a yi ku ji mamakin al'amari na kul ma kuntu bid'an min ar-rusuli hakan nan Allah ta'ala yana cewa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wato muhammadu bai zama kowa ba face manzo ko kuma wani manzo ne wanda manzanni sun shude sun gabace shi saboda haka duka waɗannan dalilai ne da suke nuna cewa lallai manzon Allah manzonmu sallallahu alaihi wa sallam ba faro bane a cikin manzanni ba faro bane a cikin annabawa daga nan yace wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum kuma ka gaya musu cewa wa ma adri kuma ni ban sani ba ma yuf'alu bi abinda za a yi game da ni wala bikum ko kuma game da ku wato ma'ana ni dai an aiko ni na yi muku gargadi na isar muku da sako saboda haka ban san gaibi ba kuma ban san abin da zai iya faruwa da ni a wannan hanya ta da'awa ta kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba ma adri ma yuf'alu bi wala bikum malamai suka ce anan Allah ta'ala ya gaya wa manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa shi annabi ba shi da ilimin gaibi Allah ta'ala shi kadai ya kadaita da ilimin gaibi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wata ayar yace walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi yace ka gaya musu ya manzon Allah cewa inda na kasance ina sanin gaibi lastakthartu min al-khair da na yawaita aikin alheri to amma manzonmu sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba annabawa ba su sanin gaibi sai abinda Allah ta'ala ya bayyana musu daga cikin gaibin alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada an gane ko saboda haka annabawa da manzanni ba su sanin gaibi daga cikin mafi wato daga cikin dalilai mafi karfi da suke nuna cewa manzonmu sallallahu alaihi wasallam ba shi da ilimin gaibi shine lokacin da aka yi wa matansa kazafi matansa na Aisha radiyallahu anha aka yi mata kage aka yi mata kazafi da aikata alfasha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga wannan lokacin da aka soma wannan kazafi ya shafe wata guda wahayi baya sauka a kansa inda Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin damuwa ya kasa tabbatar da wato hakikanin wannan magana shin abinda aka faɗa akan iyalinsa gaskiya ne ko kuma ba gaskiya bane ya shiga cikin kunci da takura da bakin ciki har ma ya ba da izini ga wato iyalinsa ta koma gidan mahaifinta lokacin da ta soma rashin lafiya saboda wannan tuhumar da aka yi mata wannan kazafi da aka yi mata to kun ga kenan da a ce manzon mu sallallahu alaihi wasallam yana sanin gaibi da kawai anan take zai giya wa mutane cewa kai abinda kuke faɗa din nan ba gaskiya bane ƙarya ce ai matata bata aikata abinda kuke faɗa din nan ba da ya giya wa mutane haka amma saboda Allah subhanahu wataala ya ƙara tabbatar wa mutane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya sanin gaibi sai abinda Allah ya giya masa yayi masa wahayi zuwa gare shi ya rike wahayinsa a wannan lokacin tsawon wata guda. Nana Aisha tana cikin kunci, tana cikin bakin ciki, kullun zubar da hawaye take ciki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garin Madina yayi masa duhu, ya rasa ya zai. Munafikai kuma suka samu, wato suka samu gurin su, ma'ana suka tabbatar da gurin su, suka wato suka tsoma bakin su a cikin wannan al'amari, suna ta yayata wato wannan magana, suna sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna sukan iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sun samu dama, dama kuma su aikin su kenan. Saboda haka wannan kissar wanda Allah ta'ala ya bamu wannan wato labari na kazafi na kage da aka yi wa Nana Aisha cikin Al-Qur'ani, wato ya saukar da waɗansu ayoyi wajen ayoyi 11, yana mai nuna barrantuwanta da tsarkakuwanta daga wannan abin da aka tuhume ta da shi na kazafi da aka yi mata. Wanda har Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm. Har zuwa karshen waɗannan ayoyi, to kun ga wannan ya ƙara tabbatar mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da ilimin gaibi, baya sanin gaibi sai abinda Allah ta'ala ya sanar masa. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce masa ya giya wa mutane, qul la aqulu lakum indi khaza'inullah wa la a'lamu al-ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Yace ya manzon Allah, ka giya wa mutane cewa la aqulu lakum indi khaza'inullah, ba zan ce muku ni ina da akwai taskokin Allah a wurina ba, wala a'lamul ghaiba kuma bana sanin gaibi, wala aqulu lakum inni malak ko wala aqulu lakum inni malak kuma ni bazan ce muku ni mala'ika ne ba. Saboda haka manzon mu sallallahu alaihi wasallam mutum ne ba mala'ika ba, kuma shi ba bambanci tsakaninsa da sauran mutane face dai wahayin nan da ake masa daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya, kace musu kawai abin sani kawai, bai ana basharun mislukum, ni mutum ne irin ku, ni ba aljanu bane, ni ba mala'ika bane, kuma ba ni da wani abu na kaso daga cikin siffofin Allah, kawai bambanci na da ku yuha ilayya, ana yin wahayi zuwa gare ni, wanda ku Allah ta'ala bai zabe ku, bai tsarkake ku da wannan al'amari ba. Saboda haka wannan shine halin manzon mu sallallahu alaihi wasallam. To anan yace musu, wato anan manzo Allah subhanahu wa ta'ala yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya giya wa waɗannan mushrikai cewa wa ma adiri ma yufalu bi, ni fa ban san abin da za a yi game da ni ba, ma'ana a wannan rayuwa ta duniya ban san abin da zai faru da ni zuwa anjima kaɗan ba, ban san abin da zai iya faruwa da ni a gobe ba, a jibi ba, a wato bayan sati ba, bayan shekara ba, ban san abin da zai iya faruwa da ni ba. La ajri ma yufalu bi. Waɗansu malamai suka ce, wato ka giya musu cewa ma ajri ma yufalu bi ay fi tariqi da'wa, a wannan hanya ta da'awa ta kiran nan da nake muku, ban san abin da Allah zai yi da ni ba. Ma'ana kamar yadda aka yi da annabawa da manzanni a gabanina, waɗansu annabawa an kore su daga garinsu, waɗansu kuma an kashe su, kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labarin haka. Allah ta'ala ya bamu labarin cewa Yahudawa kashe annabawansu suke yi. Aw kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. An gane ko? Saboda haka waɗansu annabawa kashe su aka yi, waɗansu kuma an kore su, kamar annabi Ibrahim alaihi salam koren shi aka yi daga inda yake. Yace wa a'tazirukum wa ma tad'una min dunillah wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Bayan an kore shi daga kasarsa, yace to shi zai koma, zai je wajen Allah subhanahu wa ta'ala, wato zai je kasar Allah, duk inda Allah ta'ala ya hore masa zai je. Saboda haka shi annabinmu sallallahu alaihi wasallam aka ce ya gaya wa waɗannan mutane cewa shi bai san gaibi ba, kuma bai san abin da zai iya faruwa da shi a wannan hanya ta da'awa ba, shin za a kashe shi ne ko kuma za a kore shi ko kuma za a giya mai irin maganganun da aka giya wa annaba da manzanni kafin shi. Domin Allah ta'ala ya tabbatar mana cewa duk abin da aka giya wa manzanmu sallallahu alaihi wasallam to an giya wa annabawa da manzanni gabaninsa. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Ba abin da za su giya mata face abin da aka riga aka giya wa annabawa da manzanni gabaninka. Saboda haka idan suka ce maka kai matsafi ne to sun giya wa annabawa da manzanni. Kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Illa qalu sahirun aw majnun. Idan suka ce maka kai matsafi ne to an giya wa annabawa kafin kai. Idan suka ce maka kai makaryaci ne haka aka giya wa annabawa kafin kai. Idan aka ce maka kai mahaukaci ne to an giya wa annabawa kafin kai. An gane ko? La ajri ma yufalu bi wala biku. Ban san halin da zan iya shiga ciki a wato a cikin al'amari na ba, saboda haka ban san gaibi ba, kuma ban san duk abin da zai iya faruwa da ni a wannan hanya da na dauka na kiran ku zuwa ga Allah ba. Wala bikum, hakan nan ban san abin da za a iya yi da ku ba, wato ku waɗannan da nake kiran ku ban san abin da zai iya faruwa da ku a wannan hanyar ba. Ma'ana idan kuka ki amsa wannan kiran da nake muku na ku yi imani da Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam, idan kuka ki yin imani ban san abin da zai iya faruwa da ku ba, kamar yadda ya faru da al'ummomin annabawa a gabaninku. Waɗansu an halaka su da tsawa, waɗansu an halaka su da girgizan ƙasa, waɗansu an halaka su da kife wato ƙasarsu ko makamancin wannan. Saboda haka waɗansu ma an halaka su da jifansu da duwatsu. Saboda haka waɗannan nau'o'in halaka ban san wanne ne zai iya aukuwa a kan kuwa. Shi yasa wannan maganar da Allah ta'ala ya ce annabi ya giya wa waɗannan kafirai, akwai gargaɗi a kansu ko kuma gargaɗi a gare su cikin haka. Ma adri ma yufalu bi wala bikum. Saboda haka tunda ni fa ban san abu irin azaban da Allah ta'ala zai iya muku ba, to saboda haka ku kiyaye shi, ku kiyaye Allah, kada ku saba masa, ku amsa wannan kiran da ake mu. Wannan kiran ma adri ma yufalu bi wala bikum. Daga nan yace in attabi'u illa ma yuha ilayya, wato bani bin komai face abin da ake yin wahayinsa izuwa gare ni. Wato ma'ana abin da Allah ta'ala ya yi wahayinsa zuwa gare ni, ya umarce ni da shi, shi kawai nake bi, bana bin son zuciyata. Saboda haka wannan kiran da nake muku ba kira bane daga gare ni, abin da Allah ya umarce ni na gaya muku ne. Abinda Allah ya wato ya umarce ni na hane ku nake hanin ku. Abinda ya umarce ni na umarce ku da shi, shine nake umartan ku da shi. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Kun ga ita wannan ayar ta ƙara nuna mana cewa shi manzanmu sallallahu alaihi wa sallam ba shi da dama yayi wani abu a cikin addini ma sai da izinin wa? Sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Sai da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaya ga mu? Idan annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da daman ya aikata wani abu ko kuma ya kirkiro wani abu cikin addini sai abin da aka umarce shi ta hanyar wahayi, kun ga mu ma wato ya zama wajibi akan mu kenan sai dai mu bi wahayin nan. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sau da dama akan umarce shi a cikin Alkur'ani da kada ya bi komai sai abin da aka yi masa wahayinsa. Ittabi' ma unzila ilayka min rabbika. Ka bi abin da aka saukar izuwa gare ka daga Ubangiji. Hakan nan mu ma aka umarce mu da haka. Kamar yadda aka umarci manzanmu sallallahu alaihi wasallam da kada ya bi wani abu sai Alkur'ani, sai wahayin nan, to mu ma haka aka ce mana kada mu bi komai kuma kada mu bi kowa sai me? Sai wa? Sai Alkur'ani. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ku bi abin da aka saukar da shi izuwa gare ku daga Ubangijinku. Wanda waɗannan ayoyi duka suna ƙara tabbatar mana
da haramcin aikata bid'a a cikin addinin musulunci. Suna ƙara tabbatar mana da hadarin yin bid'a ko kirkiro ko kago wani abu a cikin addinin musulunci. Domin aikata bid'a wannan yin watsi ne da abin da aka saukar daga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma bin waɗansu majibinta baicin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi'u min dunihi awliya, kada ku bi wato waɗansu majibinta baicinsa, baicin Allah. Saboda haka gashi dai wannan umarni Allah ta'ala ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Saboda haka mu kiyayi bid'a, mu kiyayi aikata bid'a, wanda bid'an nan a wannan zamani ta zama ruwan dare, har ma ahlus sunna ma suna yin bid'a. Ahlus sunna da yawa daga cikin al'amuransu wato suna aikata bid'a ciki ba su sani ba. Suna buda wato waɗanda asali su ne 'yan bid'an ma, sai suka koma su ma suna aikata nasu bid'a. Wanda ya kamata kowane musulmi da su 'yan bid'a ɗin da waɗanda suke cewa su ahlus sunna ne, kowa ya tsaya ya duba aikinsa, ya gyara, ya inganta shi, ya kyautata shi. Duk wani abin da aka ce kaza ba shi da kyau, kuma kada a aikata shi a nisance shi. Duk wani abin da aka ce abu ne wanda wato Allah yake fushi da shi, mu nisance shi. Saboda haka wannan shi ne abin da yake wajibi a kan kowa. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Kuma mutum ba zai iya bin abin da aka saukar daga Allah subhanahu wa ta'ala ba sai idan ya samu ilimin wannan abu. Wanda yana daga cikin manyan dalilai na yaɗuwar bid'a a cikin al'umma shine yaɗuwar jahilci. Idan jahilci ya yaɗu a cikin al'umma, to a nan ne bid'a take samun dama ta yaɗu ita ma. Domin me? Domin idan ba a san hukuncin Allah ba, dole za a koma a bisan zuciya. Shi yasa sau da yawa duk wanda aka ce yana da ilimi ko kuma yana da karatu na addinin musulunci, kuma karatu mai inganci, domin ba kowane karatu ne yake da inganci ba, jama'a. Karatu mai inganci idan mutum ya yi shi gwargwadon iko, za ku ga yana mai riko da addinin nan. Za ku ga wannan mutumin yana mai nisantar wato duk wata bid'a da ya gani, ko kuma aka gaya masa, aka yi masa bayanin cewa kaza bid'a ne. Sabanin wanda yake ba shi da alaka da ilimi, ba shi da alaka da malamai, baya zuwa islamiya, baya zuwa karatu, baya sauraron wa'azi, to za ku ga wannan a wato bid'a, wato zai tsomu ne a cikin bid'a. Allah ya kare mu. Saboda haka wannan kenan. Allah ta'ala ya ce in attabi'u illa ma yuha ilayya, ka ce musu ya manzon Allah, ba ni bin komai face abinda aka yi wahayinsa izuwa gare ni, wa ma ana illa nadhirun mubin, kuma ni ban zama kowa ba face mai gargadi, mai bayyanawa. Wato wannan lafazin mubin wato bayyananne, an gane ko? Malamai suna fassara shi ta hanyoyi guda biyu. Wato in an wa ma ana illa nadhirun mubin ay bayyinun nadara, ma'ana ban zama ba face mai gargadi, wanda gargadi na a bayyane yake. Wato ma'ana lafazin mubin zai koma kan gargadi, ko kuma mu ce wa ma ana illa nadhirun mubin ay ma ana illa nadhirun mubinun zahirun amri, ma'ana ni mai gargadi ne kuma al'amari na a bayyane yake. Kun ga wato bayyanuwan zai koma kan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ko kuma mu hada duka biyun cewa ma ana illa nadhirun mubin bayyinun nadara, wato ainihin gargadi na a bayyane yake, ma'ana abinda nake kiran ku zuwa gare shi babu tukutuku a ciki, babu wato wuruwuru a ciki, abu ne wanda yake a bayyane a fili. Ku bautawa Allah, kar ku bautawa waninsa. Saboda haka wannan gargadin da nake muku abu ne da yake a fili, an gane ko? Hakan nan nima al'amari na a bayyane yake, zahiri ne, ma'ana kun san ni, kun san siffofina, domin mushrikai sun san wane ne Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tun kafin wato a soma masa wahayi ya soma musu gargadi. Sun san cewa shine al-Amin, sun san cewa shine as-Sadiq, sun san cewa shine wanda ya hada siffofi kyawawa, wanda ma ba a samu mai irin wa'annan siffofin a cikin mutanen Makka gaba daya ba, bal ma a cikin Larabawa gaba daya a wannan zamanin. Wanda matarsa, kun san matan mutum ita take cin sanin wannan mutumin fiye da kowa, haka ne ko? A wato matarsa Nana Khadija radiyallahu anha ta wasafta shi a lokacin da wahayi ya soma zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gane cewa wannan wahayi ne ba, ya tsorata. Lokacin da Jibril ya soma zuwa masa a cikin kogo, ya matse shi din nan har sau uku. Akhadhani fa ghattani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsorata daga mala'ika Jibril da kuma abin da ya fuskanta daga gare shi. Ya koma wajen matarsa yana cewa, ki lullube ni, ki rufe jikina da bargo. Yana jin sanyi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, wallahi ni ina jin tsoron kada a hallaka ni, watakila ko aljanu ne, wani aljanu ne ya make ni, ko yaya ne. Me matarsa tace kalla a ina har abada, ai kai aljanu ba zai kusance ka bai, sannan kuma kai ba wanda zai iya hallaka ka, ai saboda kana da waɗansu siffofin da wuya a samu wanda zai iya hada waɗannan siffofin. Innaka la tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqri ad-dayfa wa tu'inu ala nawa'ibil haqq. Ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai ne mai agazawa mai rauni gajiyayye, kana agaza masa ka tallafa masa. Wa tasilur rahim, kana sadar da zumunci, an san ka da haka. Wa taqri ad-dayf, kana girmama ka kyautatawa bako. Wa tu'inu ala nawa'ibil haqq, da kuma duk wani abin da aka ce ga gaskiya nan kana taimaka ka bada nasara ga gaskiyar nan, kana marawa gaskiya baya. Saboda haka ina ne sonka? Saboda haka an san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, al'amarinsa a bayyane yake. Saboda haka tunda ya soma wannan gargadin an san shi, kuma an san halinsa, an san yanayinsa. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara bayyana mana cikin Alƙur'ani cewa baya taɓa aikowa da wani manzo face a cikin mutanen da suka san shi. Suka san shi, suka san wane ne shi. Baya aikawa da manzo zuwa ga wato waɗansu mutane waɗanda suke baƙi a gare shi, yake baƙo a gare su. An gane wannan ku? To saboda haka, in ana wa ma ana illa nadhirun mubin. To sai aya ta gaba. قل أرأيتم كشيء مسوي يا منزل الله شن كن غني وكما كباني لاباري إن كان من عند الله إذا ونا القرآن يا كسن شيء دقى الله ني وكفرتم به كما كك كافر شيء دشي وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله كما مي شيدا واتو دقى بني إسرائيل يباد شيدا أكم قتم قتنسا فآمن زي إيماني واستكبرتم كما كوكا كنغري إن الله لا يهدي القوم الظالمين للي ألا بايا شرية دمتاني الظالمين. إتوانا آية آية تيدا مالمين سوكي تيوا وانا آية تاسوكا أغرام مدينة. إذن باكو من تابا من يمكو بياني تيوا وانا سورة غبات انتا تاسوكا أينا أغرام مكة. أما إتوانا آية كتي a cikin ta an saukar da ita ne a garin Madina, haka da yawa daga cikin malamai suka faɗa. Wato abinda kuma ayar take bayani shine, yace ku giya mini idan wannan alqur'ani ya kasance daga wurin Allah, wa kafartum bihi, kuma kuka kafirce da shi, ce wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi, to wannan wajen ne yasa da yawa daga cikin malamai suka ce wannan ayar ta sauka a garin Madina, domin وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله كما ولم شهد يباد شهد أكن ونن القرآن ونن يباد شهد من بني إسرائيل دقى بني إسرائيل يكي ناكا تشي كما دقى بني إسرائيل يكي كنغا باب قريش بني كنا كوبا كبا كما متان مكة قريش واني با يهوداوا أتكن متان مكة يهوداوا أقرم مدينة سكي bugu da ƙari kuma an samu wani hadisi da yake tabbatar da cewa shahida shahidun me ba da shaida ya ba da shaida min bani isra'ila daga bani isra'ila aka ce wannan me ba da shaidan sunan shi Abdullah ibn Salam an gane wannan ko wane ne Abdullah ibn Salam Abdullah ibn Salam tun kafin zuwan musulunci yana ɗaya daga cikin manyan malaman Yahudawa babban malami ne Hibr ne min al-ahbar babban malami ne daga cikin malaman Yahudawa wanda a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira zuwa garin Madina Abdullah ibn Salam yake cewa a lokacin ina cikin gona da sai naji hayaniya a garin Madina ana oyoyo oyoyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Madina yace sai na bar noma na taho domin na ga wannan manzon da ake ce Allah ne ya aiko shi domin shi Abdullah ibn Salam kamar sauran malaman Yahudawa ne suna samun siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin At-Taura littafin da aka saukarwa Annabi Musa sun karance shi sun san siffofin shi a cikin wannan littafi saboda haka sai ya taho domin ya ƙara tabbatar da waɗannan siffofin a tattare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan ko saboda haka da yazo Abdullah ibn Salam yace ina zuwa kawai ganin da nayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam naga fuskan sa na kelkeli yana haske yace arabtu anna wajhahu laysa biwajhi kadhab yace sai na gane na fahimci cewa fuskar wannan mutumin ba fuskar makaryaci bane ashe kenan ana iya gane fuskar makaryaci kuma ana iya gane fuskar wato mai gaskiya haka ne ko kisa a kotu ma akan yi amfani da wato abin da ya shafi farasa wato a duba a gano me laifi daga waɗansu siffofin shi wani lokacin me laifi zai zo jikin shi na rawa an gane ko ko kuma ya zo ya kalli nan ya kalli can ya kalli nan ya kalli can ko kuma in aka tambaye shi baya iya bada amsa da kyau bakinsa na rawa ko kuma ya danga maganganu suna wuce juna da makamancin wannan kun ga wannan siffofi ne na makaryaci haka ne ko to Abdullah ibn Salam yace a lokacin da naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naga fuskar shi sai na tabbatar cewa wannan ba fuskar makaryaci bane daga nan kuma sai yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu tambayoyi daga At-Taura Abdullah ibn Salam yake cewa babu wanda zai iya sanin amsan waɗannan tambayoyin sai wanda yake annabi sai wanda ake masa wahayi Abdullah ibn Salam yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ya manzon Allah kai giya mun waɗannan abubuwa guda uku Allah ya sa na iya tuna da su man tuna ba aran magana nan akwai hadisi ko an gane ko sai kai giya mun waɗansu abubuwa guda uku babu wanda ya san su sai annabi yace na farko menene farkon abincin da ƴan aljanna za su so mace idan suka shiga aljanna ngare ko na biyu ta wace hanya ce jinjiri yake kama da ubansa ko da uwarsa an gane ko yawa ta uku yace ta uku arama ba hadisi an gane ko na manta da ta uku din to tambayoyi ne guda uku ga guda biyu dai mun samu mafi yawan su kenan ko ba haka ba insha Allah zan yi kokari na dubo da hadisin gobe insha Allah sai na gaya muku tambaya ta uku din to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to da aka yi mai wannan tambaya yace ai yanzu nan mala'ika Jibril ya zo mun da wahayin su guda uku nan yace to farkon abinda ƴan aljanna za su fara ci shine wato hanta na wani kifi ne Allah ta'ala zai karrama su da shi. Hantan kifi, an gane ko? Ƙatoton kifi ne yana da hanta, wannan hantan ne ɗan aljanna za su fara ci, shi ne farkon abin da za su fara ci. Wannan kenan ce. Sannan abu na biyu, abin da yasa yaro yake kama da ubansa ko da uwarsa, wato daga lokacin saduwa, idan ruwan namiji ne ya fara shiga cikin mahaifa, daga nan ne wato ɗa yake kama da ubansa. Idan kuma ruwan wato mace ce ya fara gangarawa, to daga nan ne ɗa yake kama da uwarsa. A nan kawai sai kuma na uku naman da, an gane ko? A nan sai Abdullahi ibn Salam ya ce, ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya karbi kalmar shahada ya ce, wallahi kai annabi ne da gaske. Kuma ya shaida cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne, kuma alqur'ani gaskiya ne. To wannan shine labarin da Allah ta'ala ya bayar a nan, ya ce, wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi. To haka da yawa daga cikin malamai suka fassara wannan aya, wannan waje a cikin wannan aya, cewa Abdullahi ibn Salam shi ake nufi da shahida shahid, shine ash-shahid anan, shine mai ba da shaida din, kuma ya ba da shaida cewa lallai alqur'ani gaskiya ne. An gane ko? Wanda da yawa daga cikin wato yahudawa ba su yi imani da haka ba. An gane wannan ko? Waɗansu kuma suka ce, wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi, ba Abdullahi ibn Salam ake nufi ba, ana nufin waye? Suka ce ana nufin annabi Musa alayhi salam. Me yasa suka ce annabi Musa ake nufi? Suka ce domin ayan da ta biyo bayan wannan, aya ta biyu bayan wannan ko, akwai ambaton wa a ciki? Akwai ambaton annabi Musa a ciki, shine wajen wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma. Saboda haka suka ce shahida shahidun, ana nufin annabi Musa. Waɗansu kuma suka ce a'a, ai ba ma wani mutum ɗaya ake nufi ba. An gane ko? Wa shahida shahidun, ma'ana ana nufin litattafai da aka saukar a baya, gaba ɗayansu sun zo sun gaskata alqur'ani mai girma, domin akwai labarin annabinmu sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan litattafai gaba ɗaya. Kuma duk wani abin da waɗannan litattafan suka kunsa na labarai na tabbatar da bauta ga Allah, da tabbatar da hisabi bayan mutuwa, alqur'ani ya zo ya tabbatar da waɗannan abubuwa. Saboda haka waɗannan litattafan sun zama a matsayin me? A matsayin masu shaida akan me? Akan alqur'ani. Ne suka ce wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi. Haka waɗansu malamai suka fassara, kamar imamu Ibn Kathir yake cewa, ai wa qad shahidat bi sidqihi wa sihhatihi al-kutub al-mutaqaddima al-munazzala 'ala al-anbiya alayhim as-salatu was-salam qabli. Ma'ana haqiqa wato litattafai wanda suka gabata, wanda aka saukar akan annabawa a gabanina, sun shaida da gaskiyan wannan alqur'ani da ingancin sa. Haka ya fassara, wallahu alam. Amma ala ayi halin dai, ko wannan din, ko wannan ma'anar, ko wancan, duka sun inganta, ana iya amfani da su. Amma fassara ta farko, ma'ana ta cewa Abdullahi ibn Salam shi ake nufi, wannan shine mafi inganci, wanda domin an samu hadisi daga yawa, da an samu hadisi daga sahihul Bukhari da Muslim. An gane ko? Cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa, ko kuma Sa'ad ibn Abi Waqqas yake cewa, ma samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. سعد بن أبي وقاص yake cewa ban taba jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani mutum da yake yawo a bayan ƙasa, gashi nan yana yawo a bayan ƙasa bai riga ya mutu ba, kuma aka ce masa shi dan aljanna ne ba, yace sai ga Abdullah ibn Salam. shi kadai na tawaje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi dan aljanna ne wato shi abin da yaji kenan amma akwai da yawa daga cikin sahabbai waɗanda aka yi musu bishara da aljanna amma shi Sa'ad yace shi bai taba ji ba sai ga Abdullah ibn Salam an gane ko sai yace wa fihi nazalat a cikin sha'aninsa ne aka saukar da wannan ayar wa shahida shahidun min bani isra'ila ala misli kuma hadisin nan na cikin Bukhari da Muslim hadisi ne ingantacce an gane wannan ko saboda haka idan ku kafirai waɗanda ba ku yi imani ba ku mushrikai da yahudawa gaba ɗayan ku ku giya min ku bani labari in kana min indillah ai in kana hadha alquran min indillah idan wannan alqur'ani ya kasance daga wurin Allah ma'ana shi ya saukar da shi da gaske an gane ko wa kafartum bihi kuma kuka kafirta da shi anan me zai biyo bayan wannan domin nan an ambaci sharadi aka ce idan ya kasance daga wurin Allah yake kuma kuka kafirce da shi me zai biyo bayan wannan Allah ta'ala bai faɗa ba shine malamai suka ce fa antum zalimun idan kuka kafirce da shi alhalin daga Allah yake to ku kun kasance azzalumai daga ina ne aka samu wannan amsa na wannan wato wannan jawabi na shar suka ce daga ƙarshen wannan aya domin Allah ta'ala ya ce inna Allah la yahdi alqauma adh-dhalimin saboda haka qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi fa antum zalimun wa inna Allah la yahdi alqauma adh-dhalimin idan kuka kafirce da shi alhalin daga wurin Allah yake to ku kun kasance azzalumai kuma lallai Allah baya shiryar da mutane azzalumai fata an fahimci wannan ko ce fa amana wastakbartum inna Allah la yahdi alqauma adh-dhalimin abinda zamu iya faɗa dangane da wannan ayar kenan Allah ya samu dace sai aya ta gaba
wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu law kana khayran ma sabaquna ilayhi
na'am
lam yahjaru bihi fa sayaquluna hadha
وقال الذين كفروا كما waɗanda suka kafarta suka ce lilladina amanu suka ce ga waɗanda suka giya wa waɗanda suka yi imani law kana khayran inda wannan alqur'ani ya kasance alheri ma sabaquna ilayhi aida ba su riga mu zuwa gare shi ba wa idh lam yahtadu bihi kuma tunda ba su shiryu game da shi ba fa sayaquluna hadha ifkun qadim to za su ce wannan kage ne da dadde to Allah ta'ala anan yana nuna mana cewa kafirai a garin Makka kun ga an dawo kan kafirai kafiran Makka kenan wancan ayar ita kadai aka ce ta sauka a garin Madina kun ga ayar da ta biyo bayan ta har zuwa ƙarshen wannan sura ta sauka ne a ina a garin Makka saboda haka Allah ya koma ga bayani akan waɗannan kafirai wato kafiran Makka yace wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu kuma waɗanda suka kafirta sun ce ga waɗanda suka yi imani law kana khayran ai law kana hadha alqur'anu khayran da wannan alqur'ani ya kasance alheri ne ma sabaquna ilayhi da waɗannan mu'minan da ba su riga mu zuwa ga yin imani da shi ba da ba su riga mu zuwa ga yin imani da shi ba malamai suka ce waɗanda kafiran nan suke nufi suna nufin masu rauni daga cikin mu'minai an gane ko masu rauni kuma talakawa daga cikin mu'minai irin su Bilal da Ammar da Suhaib da Khabbab suka ce tunda waɗannan talakawa marasa galihu miskinai masu rauni almustada'afun waɗanda ake raunana su tunda su ne mabiyan alqur'ani su ne mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya ƙara nuna mana cewa babu wani alheri kenan a cikin wannan addini tunda talakawa ne addinin talakawa ne addinin miskinai ne saboda haka babu alheri a ciki da a ce manyan mutane irin su Abu Jahal irin su Abu Lahab irin su Abu Sufyan ga sunan daban-daban Al-Walid ibn Mughira manya-manyan Qurayshawan nan da a ce ne su ne mabiyan Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan sai ya ƙara nuna wani cewa eh lallai akwai alheri a cikin wannan addinin domin su ne manyan mutane su ne masu kuɗi su ne masu mulki amma tunda waɗannan marasa galihu waɗanda ake raunana su kuma yawancin su ma bayi ne kamar su Bilal da su Ammar dukkan su ma da Suhaib da Khabbab dukkan su bayi ne antattu ce to tunda waɗannan su ne mabiyan alqur'ani to babu alheri a ciki law kana khairan ma sabaquna ilayhi wato waɗannan kafirai suna nuna cewa wato su alheri a wajen su shine daga dukiya an gane ko suna ganin cewa alheri a cikin al'amari a dukiya yake an gane ko saboda haka duk wani abin da aka ce babu dukiya a ciki babu wadata a ciki babu alheri a cikin sa wanda akwai ayoyi da dama suna nuna mana cewa annabawa da manzanni da aka aiko su to mabiyan su talakawa ne an gane ko wanda kuma manyan mutanen su wannan ya rude su daga barin imani ba su yi imani ba kamar yadda mutanen Annabi Nuhu suka gaya mai suka ce wa ma naraka tabaaka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'i ai ba ma ganin mabiyanka face waɗanda suke wulaƙantattunmu face waɗanda suke ƙasƙantattunmu su ne suke binka saboda haka babu alheri a cikin wannan wato a cikin wannan addini wannan wai shine wato mizani wannan shine sikeli a wajen su na auna me na auna wannan addini da kuma wannan ba shine sikeli a wajen Allah ba addinin musulunci addini ne na kowa na talakawa da mawadata bal ma na talakawa ne kafin mawadata domin an samu wani sarki wato sarkin Roma sarkin Romawa a lokacin da manzonmu sallallahu alaihi wasallam ya kai masa sako na musulunci ya kai masa wasiƙa domin ya musulunta to shi wannan sarkin Romawa wato Herakl wanda ake ce masa Hercules kenan yasa aka kira mutanen Madina ko kuma mutanen Makka Larabawa da suka ziyarci wato ƙasar Roma a wannan lokacin akwai Abu Sufyan a cikin su domin ya tambaye su dangane da wannan manzo ko kuma dangane da wannan mutumin da yake cewa shi manzo ne saboda haka aka kira Abu Sufyan Herakl din nan shi kristani nasara ne kuma ya karanci at-taura ya karanci injila ya san siffofin annabawa da manzanni a cikin injila saboda haka sai ya soma tambayan Abu Sufyan dangane da siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya karanta a cikin injila daga cikin tambayoyin da yayi masa yace a cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wane ne mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam talakawa ne ko mawadata ko sarakuna da manyan mutane sai Abu Sufyan ya ce ai talakawa ne mabiyansa yawancin mabiyansa talakawa ne da ƙasƙantattun mutane to daga ƙarshe Herakl yake cewa to abin da yasa na tambaye ka shin mabiyansa talakawa ne ko mawadata kuma ka bani amsar cewa talakawa ne mabiyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa kadhalikal anbiya'u yace hakan nan ne annabawa suke a duk inda suke mabiyan su talakawa ne an gane wannan ko to kun ga wannan ya ƙara tabbatar mana cewa lallai wato ma'aunin shigan addini ba daga talauci ko daga wadata bane an gane ko addinin musulunci na kowa da kowa ne to amma waɗannan kafirai ba su sani ba saboda haka suka kafa hujja da wannan akan rashin bin alqur'ani cewa tunda wato waɗannan masu rauni waɗanda ake raunana su su ne mabiyan alqur'ani saboda haka babu alheri a ciki tunda kuma babu alheri a ciki mun kuma ba za mu bi alqur'anin ba daga nan sai suka halaka suka bata yace wa qala aw law kana khayran ma sabaquna ilayhi sai yace wa idlam yahtadu bihi yace tunda ba su shiryu game da shi ba ma'ana ba su yi imani da shi har su shiryu ba fa sayaqulun to abanda za su fada dangane da wannan alqur'ani hadha ifkun qadim wannan alqur'ani kage ne da dadde wato da kage ne wanda aka kago daga mutanen da waɗanda wato suka dade a duniya tun a can baya to wannan alqur'anin wato kage ne irin na waɗancan wannan kamar fadin Allah ta'ala ne dangane da abinda suka fada wata ayar suka ce wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asila sai aya ta gaba
wa qadihi kitabun imamun wa rahman
na'am
wa hadha kitabun mutaddiqun lisanan arabiyyan liyundira alladhina zalamu wa bushra lil muhsinin
wa min qablihi kuma alhalan agabaninsa ma'ana agabanin wannan alqur'ani kitabu Musa akwai littafin Musa imaman yana mai jagoranci wa rahman wa rahmatan kuma mai rahama wa kuma rahama wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan kuma wannan alqur'ani littafi ne mai gaskatawa ga littattafai da suka gabace shi lisanan arabiyyan a harshen larabci aka saukar liyunzira alladhina zalamu domin yayi gargadi ga waɗanda suka yi zalunci wa bushra lil muhsinin kuma bishara ya zama bishara ga masu kyautatawa Allah ta'ala ya ƙara kafa hujja anan da gaskiyan alqur'ani cewa a gabanin wannan alqur'ani ai akwai littafin Musa wanda Allah ta'ala shi ya saukar da wannan littafi me sunan littafin Musa shine at-Taura haka ne ko littafin Musa shine at-Taura imaman wa rahma wannan littafi na annabi Musa alaihi salam wato at-Taura littafi ne wanda yake jagoranci ma'ana yana jagoranci a cikin mabiyansa wanda banu Isra'ila suke ainihin koyi da shi suke tabbatar da abinda wannan littafin ya zo da shi kuma rahama ne ga waɗanda suke mabiyan wannan littafi domin duk wanda yayi imani da at-Taura yayi aiki da shi a cikin banu Isra'il to lallai ya shiga cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wanda akwai ayoyi da dama da Allah ta'ala ya wasafta at-Taura da aka saukar wa annabi Musa da siffofi masu kyau an gane ko anan yace kitabu Musa imaman wa rahma littafin Musa mai jagoranci ne kuma rahama ne an gane ko a wata surar a suratul an'am yace kul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas to littafin da annabi Musa yazo da shi nuran mai wato yana da haske wa hudan kuma shari'a ne ga mutane to saboda haka wannan at-Tauran wanda Allah ta'ala yake wasafta shi a cikin alqur'ani da waɗannan kyawawan sifofi imaman wa rahma nuran wa hudan ba shine at-Tauran da yake hannun wato yahudawa a wannan zamani ba an gane wannan ko ba shine at-Taura wato wanda ake ce masa Old Testament kenan wato Bible Old Testament ba shi bane wanda yake hannunsa yanzu domin me domin wanda yake hannunsa a yanzu sun bata shi sun canja shi sun yi kage kagen su a ciki sun shafe da yawa daga cikin hukuncin Allah daga ciki saboda haka sun cakuɗa gaskiyan da ƙaryar sun cakuɗa maganganun Allah da maganganun waɗansu mutane masu bin son zukatansu saboda haka wannan littafin a yanzu wanda yake hannunsu ba shi bane wanda Allah ta'ala ya wasafta shi a cikin alqur'ani domin kada wani ba yahude ya zo ya kafa miki hujja ke musulma cewa ai bible din nan nazo Allah ta'ala ya wasafta shi da kyawawan sifofi kuma Allah ya yaba shi a cikin alqur'ani dan yana daga cikin abubuwan da suke a wannan zamani sai su zo domin suna karanta alqur'ani kuma karatu ba wai na su karanta harufan kawai ba a su karanta su fahimce shi domin su tsago wani abu ko kuma su kwakulo wani abu wanda za su kafa hujja da shi ko kuma su samu wata shubha da za su kafa hujja da shi akan musulmai an gane ko to suna aikata haka to at-tauran da Allah ta'ala ya wasafta shi ya yaba shi a cikin alqur'ani shine at-tauran da wato original at-taura kenan wanda a wato annabi Musa aka saukar masa da shi kuma banu Isra'ila a zamanin sa suka yi aiki da shi an gane ko kuma suka yi koyi da shi to wannan littafin kenan yace wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wato littafin Musa kenan ce wa hadha kitabun ce kuma wannan alqur'ani wani littafin ne fa wanda Allah ta'ala ya saukar da shi kamar yadda ya saukar da at-taura domin Allah ta'ala shi da ya saukar da alqur'anin nan shi ya saukar da at-taura ya saukar da injila da zabura da suhuf ibrahim da suhuf musa da makamancin su daga cikin littattafai da Allah ta'ala ya saukar ya bamu labarin su ya bamu ya ambata mana sunayen waɗansu su da yawa daga cikin su kuma ba ambata mana sunayen su ba wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsusuhum alayhi wa kallama Allah Musa taklima saboda haka shi ma wannan alqur'ani littafi ne kamar sauran littattafai da Allah ta'ala ya saukar da su musaddiqun yana mai gaskatawa ma'ana yana mai gaskatawar littafin Musa domin me domin abin da yake cikin littafin annabi Musa shine yake cikin alqur'ani mai girma abin da yake cikin littafin annabi Musa wato at-taura din nan da farko akwai siffofin manzon mu sallallahu alaihi wa sallama a ciki wanda Allah ta'ala ya saukarwa annabi Musa ya bada labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin at-taura kuma da aka aiko manzon mu sallallahu alaihi wasallam aka saukar da alqur'ani sai ga labarin annabi Musa cikin alqur'ani kamar yadda aka samu labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura akwai wani hadisi a cikin sahihul bukhari wani sahabi yake cewa wallahi innahu la mawsufun fi at-taurati bi ba'd sifatihi fi alqur'an yace na rantsa da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an wasafta shi an ambace shi a cikin at-taura da irin siffofinsa da suke cikin alqur'ani yace daga cikin wannan siffofin a cikin at-taura inna ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira kun ga akwai wannan aya ce a cikin alqur'ani ai ko to akwai wannan ayar a cikin at-taura inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira daga nan yace wa hirzan lil ummiyina sammaytuka al-mutawakkil ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق اغاني كو ولن يقبضه الله تعالى حتى يفتح به اعينا عميا واذانا غلفا وقلوبا غلفا واذانا صما wadannan duka siffofi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba za mu ya fassara su ba masu jin larabci shikenan sun rabauta anan hirzan lil ummiyina sammaytuka al mutawakkil laysa bi fadhlin wala ghaliz kun ga fadhlin wala ghaliz inna a cikin alqur'ani walau kunta fadhlan ghaliz al qalbi lam fadhu min hawlika abunda at-taura ya tabbatar kenan yace wannan annabi ba fadhlin bane ba mai kaushi bane an gane ko kuma ba mai tsanani bane dabi'unsa da kuma ayyukansa ba mai kaushi bane ba mai tsanani bane alqur'ani yace ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك da ace da ka kasance fazzan wato mai kaushin hali ghalizul qalbi mai tsananin zuciya mai taurin zuciya ma'ana baka da rahama da ka kasance haka ai lam faddu min haulika ai da mutane tsewa da sun wato da sun watse daga gare ka da sun watse daga wurinka da ba wanda zai imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma kana rahiman ratiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai rahama ya kasance mai taushi mai taushin hali ya kasance mai kyakkyawan mu'amala kuma ba za a taba masa wani abu ya rama ba, matakar wannan abun bai shafi addininsa ba. Wani sai yazo ya zazzage shi, wani sai yazo ya kama mai kaya ya shake shi, kamar wannan balaraban kauye yazo ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya hadu da shi a hanya, kawai sai ya cafke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shake shi yace atini min malillahi alladhi indak, ce kai manzo ne ko, to ina dukiyar Allah nan da yake hannunka, bani shi tunda kai manzon Allah ne, to an aiko manzo ne da alqur'ani ko da dukiya, da wanda aka aiko shi da shi alqur'ani, aka aiko shi da shi ba dukiya ba, amma shi dai da yake balaraban kauye ne sai zo ya cafke shi, wai ba ni dukiyan Allah da yake hannunka. Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi kawai murmushi, yace to ku dan bashi wani abu kawai. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an wasafta shi cikin at-taura kamar yadda aka wasafta shi a cikin wato alqur'ani. Saboda haka wannan alqur'anin yana gaskata abinda wato ya gabata daga cikin littattafai da aka saukar, wanda at-taura na daga cikin su. Lisanan arabiyan, ai unzila lisanan arabiyan, wato an saukar da wannan alqur'ani da harshen larabci. Liyundira alladhina zalamu, domin yayi gargadi ga waɗanda suka yi zalunci. Wa bushra lil muhsinin, kuma bishara ga waɗanda suke masu kyautatawa, wato waɗanda suka yi imani da shi kuma suka yarda da shi suka gaskata shi. Aya ta gaba a gurguje,
innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun.
Na'am.
أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
الله سبحانه وتعالى يكتشف إن الذين قالوا ربنا الله للي وأند سكتشي ربنا الله وبنجي مشيني الله ثم استقاموا فأن سك ديديتو فلا خوف عليهم تباب سورو أكنسو ولا هم يحزنون كما بزاز زمو ما سبقين شكبا أولئك أصحاب الجنة وتنني ما أبوتا الجنة خالدين فيها سنى مدى وما أشكنت جزاء بما كانوا يعملون بسك ونسا كمكو سبدا أبند سكا كسن شيء سنى أي كتاوا ولن وأنا آيو يقدابيو. Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana sakamakon wanda ya yi imani da alqur'ani kenan. Wanda ya yi imani ya gaskata alqur'ani, ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wannan shine sakamakonsa. Na ladina qalu rabbuna Allah, lai waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah, wannan shine tauhidi kenan, wannan shine ma'anar la ilaha illallah. Haka ne ko? Qalu rabbuna Allah, suka ce ubangijinmu shine Allah. Thumma istaqamu, sa'annan suka daidaitu, malamai suka ce sun daidaitu, ma'ana akan wannan kalmar tauhidi da suka tsaya, wato suka kira, sun ce rabbuna Allah, wannan magana ce kenan ko ba haka ba? Istaqamu, wannan aiki kenan, kamar yadda na bayyana muku a can baya, haka ne ko, cewa Allah subhanahu wataala wato a lokacin da muka yi tafsirin wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat, Allah ta'ala yakan hada imani da aiki nagari sau tarin yawa a cikin alqur'ani, domin ya kara nuna mana cewa imanin nan baya inganta kuma baya ratsa zuciya sai da me, sai da aiki nagari. To irinsa kenan a wajen nan, ce qalu rabbuna Allah, sun fada da bakin su cewa ubangijinsu shine Allah, kuma sun yi imani da shi. Imanin ya shiga zuciya ko? To menene alamar cewa imanin yana nan a zuciya? Sun mastaqamu, sa'annan suka daidaita, suka miƙe, suka tsaya akan wannan kalmar, wato ma'ana wajen bin umarnin Allah da kuma nisantar sabonsa. Alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, wanda malamai suna cewa wannan aya da makamancinta aya ce masu jawami'ul kalim, masu haɗe wato ma'anoni masu faɗi da yawa, wanda gaba ɗayan musulunci ana iya cewa al-ayar nan ta tattara gaba ɗayan musulunci. قالوا ربنا الله ثم استقاموا كونغا ثم استقاموا دنن ثم استقاموا على الصلاه ثم استقاموا على الصوم ثم استقاموا على الزكاه ثم استقاموا على صله الرحم ثم استقاموا في اجتناب المحرمات duka komai na iya shiga cikin wannan ayar shi yasa akwai wannan sahabin nan da yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato Sufyan ibn Abdullah Saqafi da yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa wato ya manzon Allah ka giya min wani al'amari a cikin addinin musulunci wanda bana buƙatar na sake tambayan wani a bayanka ce ka giya min wani al'amari cikin addinin musulunci wanda zan yi riko da shi a wata riwayar yace ya manzon Allah giya min me addinin musulunci kuma ka takaita min a takaice ka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma utiya jawami'ul kalim ya iya bayani yana da azancin magana sai yace masa qul amantu billahi thumma istaqim yace ka ce to nayi imani da Allah sa'annan sai ka miƙe ka daidaita shikenan kalmomi biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya giya mai ya takaita mai addinin musulunci gaba daya amantu billahi wastaqamtu nayi imani da Allah kuma na daidaita shikenan saboda haka bayan mun shiga cikin musuluncin nan ko an haife mu a musulunci mun karbi kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam me ake bukata da gare mu daidaituwa a daidaita sahu sunan wani ke kira fa ba Kano ko a daidaita sahu ko ba haka ba ke kira fa kenan a ina a Kano ato ko da yake ban sani ba ko ana daidaita sahun a yanzu ko an daina yi an gane ko to daidaitawa kuma wato wannan kalma ta daidaitawa din nan ta kunshi dukkanin al'amura to daidaitawa akan ibadu ibadu gaba daya duk wani abin da kika san cewa ibada ce to daidaitawa a cikin su wato ma'ana ba ƙari ba rage kun ga kenan ba bid'a kenan duk wanda yake aikata bid'a baya daidaita addini ba mustaqimin bane an gane ko yawa kuma daidaita wannan shine abinda Allah ta'ala ya umarce mu da shi wanda kuma babu mai tsira babu mai samun tsira a da kubutuwa a wajen Allah ta'ala sai wanda ya daidaita wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili saboda haka duk wanda yake aikata bid'a shi ba mustaqimin bane ko da yana karanta ihdinas siratal mustaqim sau da yawa ba zan ce sau biyar ba sau da yawa a rana a kowace sallah nashi an gane ko saboda haka hakan nan kamar yadda muka faɗa daidaitawa akan ibada daidaita akan bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma istiqama kenan hakan nan daidaita akan ikhlasi wato yin aiki dan Allah kamar yadda waɗansu sahabbai suka fassara wannan aya summa saqamu ay akhlasul ibada wato suka daidaita akan wato ma'ana sun tsaya akan yin aiki dan Allah ba dan wani ba ikhlasi kenan wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa hakan nan daidaita akan me akan imani da rashin shirka duka shi ma wannan ya shiga cikin al-istiqama innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu wanda istiqaman nan yana da muhimmanci abu ne da ya kamata kowani muslimi ya daidaita kansa ki daidaita kanki a hijabinki ki daidaita kanki wajen fitanki ki daidaita kanki wajen magananki ki daidaita wato kanki wajen wato tafiyanki da wato hakan nan ki daidaita mu'amala ki daidaita kanki wajen mu'amala da mijinki da ƴan uwanki da ƴaƴanki ngane ko da kuma wato mahaifanki da duk wani wanda kike mu'amala da shi saboda haka wannan kalma to kalma ce mai faɗin gaske mai faɗin ma'ana wanda komai da komai na iya shiga ciki duk wani abin da kika san cewa Allah ta'ala yayi umarni da shi to daidaitawa akan sa ya zama wajibi. Duk wani abin da kika san cewa Allah Ta'ala yayi hani akai, to daidaitawa akan barin sa ya zama wajibi. Fata an fahimci wannan. To Allah ya daidaita mu, kuma ya daidaita imanin mu, ya daidaita ibadar mu, ya daidaita halayen mu. Yace to waɗannan din me sakamakon su, la khawfun alaihim, babu wani abun tsoro akan su, wato dangane da abinda wato za su fuskanta bayan mutuwansu. La khawfun alaihim, duk wani abinda abun tsoro ne bayan mutuwa har a shiga aljanna har zuwa ranar tashin kiyama, waɗannan idan suka zo mutuwa ba su jin tsoron wannan abun. Saboda haka ba su jin tsoron azabar kabari, ba sa jin tsoron tambayan kabari, ba sa jin tsoron duk wani abu na tashin hankali a ranar tashin kiyama, ba sa jin tsoron wato ainihin wutan jahannam. Ma'ana Allah Ta'ala ya amintar da su gaba daya daga duk wani abin da suke jin tsoron sa. Wala hum yahzanun, haka kuma su ba za su yi bakin ciki ba. Ma'ana dangane da abin da suka bari a bayan mutuwansu, ba za su yi bakin cikin sun bar ƴaƴa ba, ba za su yi bakin cikin sun bar dukiya ba, ba za su yi bakin cikin sun bar iyalai ba, ba za su yi bakin cikin sun bar wani abu da suke kauna ko suke so a wannan rayuwa ta duniya ba. Allah Ta'ala zai ba su sakamakon da har ma ya mantar da su duk wani abin da su wato duk wani abu na jin dadi da suka bari a wannan rayuwa ta duniya. Wanda kun ga tsoron abin da yake zuwa gaba da bakin cikin abin da mutum ya bari, wannan shine halin da kafiri yake shiga ciki a ranar tashin kiyama, bal ma tun daga lokacin mutuwansa. Allah Ta'ala ya datar da mu, Allah Ta'ala ya kare mu. Saboda haka shi wanda bai imani da Allah ba, wanda bai ce rabbuna Allah ba, kuma bai daidaita ba, to wannan yana cikin barazana na duk wani abin da zai fuskanta, yana cikin fargaba na duk wani abin da zai fuskanta. Sannan idan zai bar wannan rayuwa ta duniya, sai yayi ta bakin ciki, wayo ƴaƴana, wani hali za su kasance a ciki bayan mutuwa, wayo dukiyata, kada a yi mun watsi da dukiyata, wataƙila za a lalata mun dukiyata, wayo ga mahaifina, wayo ga mahaifiyata, wayo ga wani, ga wani. Sai mutum yayi ta bakin ciki, Allah ya kare mu. Amma wanda suke masu imani, masu daidaita, ba su bakin cikin abin da suka bari. Shi yasa za ku ga wasu suka zo mutuwa me suke yi? Dariya suke yi. Wasu sun zo mutuwa dariya suke yi, suna murmushi, suna murmushi. Saboda me? Saboda an gani musu bishara, an yi musu bishara. Wasu aka nuna musu aljanna, gidan wato makomansu a aljanna tun ma kafin su bar wannan rayuwa ta duniya. Ni an bani wani labari, akwai wata baiwar Allah wadda wato ta yi shahada a cikin gobara, domin mutuwar gobara shahada ce, an gane ko? To yadda ake bada wannan labarin cewa wato ta kone ne a cikin gobara, aka kai ta Jut, ta kone, to aka yi ta jinya dai kwana biyu uku, to sai ajalinta ya yi, ajalinta da ya yi sai can sai ta fara murmushi, fara murmushi tana dariya. Wanda suke kewayen ta suka ce, baiwar Allah kina dariyan me? Shikenan sai ta soma yin haka da hannunta ga waɗanda suke tare da ita ɗin nan, tana cewa dan Allah ku matsa, ku matsa, ku ba su waje, ga sunan zuwa, ga sunan zuwa. Ce su waye kuma? Su wane ne waɗannan? Ce wallahi ga sunan da fararen kaya, masu kyawawan fuska, sun zo ziyarta na ne, sun zo duba ni. Can an jima kawai sai aka ga numfashi ya ɗauke, ashe waɗannan mala'iku ne, mala'iku ne waɗanda suka zo ɗaukar hankali. Shi ne Allah Ta'ala, kamar yadda ya ba mu labari a cikin suratu Fussilat, innal ladhina qalu rabbuna Allah, kamar wannan ayar, thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Suna cewa wato Allah Ta'ala yake cewa lalle waɗanda suka ce Ubangijin mu shine Allah, kuma suka miƙe, suka daidaita akan wannan kalmar, mala'iku suna sassaukowa akan su lokacin mutuwansu, mala'ikun rahama masu haske, masu kamshi, masu zuwa da bishara. Allah ta'ala ka hada mu da irin waɗannan mala'ikun. Tunzalu alaihimul mala'ika, waɗannan mala'ikun suka zo musu sai su ce musu la takhafu wa la tahzanu, kada ku ji tsoron abinda za ku fuskanta, kuma kada ku yi bakin cikin abinda kuka bari. Wa abshiru bil janna, kuma albishirunku da aljanna. Ngari ko kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa kenan a wannan ayar, yace fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul janna, ce abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aljannan nan da ake ta muku alƙawarin ta, ku zo wajen tafsir a ce insha Allah ku yan aljanna ne, ku je ina ne a ce ku insha Allah yan aljanna ne. Musulmi ko musulma, idan kin izinci dokokin Allah da iyakokin sa, insha Allah ke yar aljanna ce. An ce a sa hijabi yadda ya kamata kin sa, an ce a rufe fuska kamar yadda ake bukata kin sa, an ce ka a nisanci zuwa wajen bokaye kin nisance su, kin daina zuwa wajen su. To alhamdulillah, ga aljannan nan da ake miki bisharanta. Abshiru albishirinki jannati allati kuntum tu'adun. Sai waɗannan mala'ikun su ce musu, su ce wa waɗannan mustaqimai din, an gane ko, ce nahnu awliya'ukum fil hayati dunya, ai dama mu ne majibintanku a duniya, a rayuwar duniya. Wato ma'ana mu ne muke karfafa ku wajen aikata ayyukan alheri. Zaki zo tafsiri ba matsala ba komai, kina sauri kina gaggawa ma ki zo, mala'ika na nan yana kwaɗaitar da ke akan me, akan zuwan nan. Zaki yi karatun Qur'ani, wata tana nan ta ni Qur'anin nan sai ta ajiye, ni Qur'anin nan ta dan bude shafi daya ta ajiye, ke kuma kina nan kina kwaɗayin ki karanta Qur'anin nan, ki karanta ga tasbihi ga hailala. To mala'iku ne suke karfafa mu akan me, akan duk wani aikin alheri da muke yi. To sai mun zo mutuwa ne in Allah ya yarda muna cikin waɗannan mutane. Mala'ikun za su gaya mana cewa to dama ayyukan alheri da kuke yi din nan mu ne majibintanku a cikin waɗannan ayyuka. Nahnu awdiya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, haka nan a ranar tashin kiyama ma mu ne majibintanku, za mu kula da ku, za mu kiyaye ku. Duk inda aka ce za a sha wahala, ba za ku sha wahala ba, za mu ɗauke muku duk wani abin da wato mutane suke ciki na tsanani da wato wahala. Na'udiyakum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Zuwa ƙarshen wannan aya, Allah ya sa mu dace. Yace ulaika ashabul janna, waɗannan su ne mutanen aljanna, khalidina fiha, suna madawwama a cikinta, jaza'an bima kanu ya'malun, bisa ga wata sakamako wanda aka yi musu, bima kanu ya'malun, ta dalilin abinda suka kasance suna aikatawa. Insha Allah akan wannan ayar za mu daka aya, abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bamu wato ladansa, wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana, Allah ya gafarta mana. Hada wabillahi tawfiq, idan akwai tambaya muna iya amsa ta insha Allah. To alhamdulillah, waɗannan abubuwa guda biyu kun san cewa lokacin da muka yi tafsirin suratul ikhlas wato qul huwallahu ahad, mun bayyana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa suratul ikhlas tana daidai da 1/3 alqur'ani, ko ta kira shi yasa wannan din take wannan tambayar, cewa tunda aka ce tana daidai da 1/3 alqur'ani, to idan mutum ya karanta suratul ikhlas kawai 3 yana daidai da wanda yayi saukan alqur'ani? To anan sai mu ce a'a, baya daidai da wanda yayi saukan alqur'ani, domin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa suratul ikhlas tana daidai da 1/3 alqur'ani ba wai a yawa bane. An gane ko? Na yi muku bayani a lokacin cewa abin nufi abinda suratul ikhlas ta kunsa, ta kunshi me? Ta kunshi wato kadaita Allah da kuma rashin hada shi da wani haka ne ko kuma na bayyana muku cewa shi alqur'ani gaba ɗayan sa an saukar da shi yana bayani akan abubuwa guda uku manya-manyan abubuwa guda uku tabbatar da tauhidi haka ne ko hakan nan tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da ranar tashin kiyama wanda kashi na farkon nan wanda Allah ta'ala ya kawo ayoyi da dama yana mai bayanin cewa shi kadai ya cancanta a bautata masa to ita suratul ikhlasi sai ta wato talakhaso ta dunkulo wannan wato wannan bangaren gaba ɗayan ta an gane ko a cikin ayoyi guda uku ko guda hudu kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan kenan na biyu idan muka ce mutumin da ya karanta suratul ikhlasi sau uku yana daidai da wanda ya saukan alqur'ani wannan kamar wato mun ƙaryata abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan a wani hadisi da yake cewa wanda ya karanta harafi ɗaya a cikin alqur'ani yana da lada nawa yana da lada goma wanda idan muka ce a kirga harufan alqur'ani daga farkon shi har ƙarshen sa an gane ko shin harufan suratul ikhlas suna iya zama daidai suna iya zama ɗaya da harufan alqur'ani gaba ɗaya kun ga ba zai yi ba saboda haka wanda ya karanta suratul ikhlas sau uku baya daidai da wanda ya karanta wato yayi saukan alqur'ani gaba ɗaya wallahu a'lam tambaya ta biyu kuma wanda yayi saura wato wanda ya saurari karatun alqur'ani a cassette ko a wayansa shin yana daidai da wanda ya karanta ta a'a baya daidai da wanda ya karanta alqur'ani an gane ko domin shi karatun alqur'ani ya fi lada akan me akan sauraron alqur'ani domin shi karanta alqur'anin ana hada abubuwa ne guda biyu a lokaci daya ko ba haka ba mutum yana karanta shi kuma yana lura da ma'anansa a lokaci daya saboda haka yana da ladan karatun kuma yana da ladan wannan tadabburin da yake yi amma shi wanda yake sauraron qur'ani kawai baya karanta shi kun ga shi ya rasa ladan me ladan karatun an gane ko saboda haka mafi kyau shine mu yi kokari ba a ce kar a saurari qur'ani ba sauraron sa ma yana da ladan gaske yana da lada mai yawa domin sauraron sa shi zai sa mutum ya fahimci abinda wato ya kunsa an gane ko amma mafi kyau shine mu karanta tare da me tare da sauraron abinda muke karanta ma'ana tare da tadabburin abinda wato muke karantawa wannan yafi lada wannan yafi alheri wannan yafi zama wato fahimtar yafi kusanto da ainihin manufar alqur'ani ga mutum hada wabillahi tawfiq sai shi kenan ko saboda haka abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bamu ladan sa Allah ya bamu ilimi mai amfani Allah subhanahu wataala muke roko ya biya mana bukatun mu na duniya da lahira aran ma Allah ka tsara ka mana da addu'a sai dan tabbibi ko ai shi kenan dama an gama tambaye na'am.